sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Tari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 8 watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Hafiz, kwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Haka kuma shi Alhamis manyan majalisar dokokin Amurka biyu ta jam'iyyar Democrat sun yi kira da a cire shugaba Donald Trump nan take daga makaminsa yayin da ya rage sauran kwanaki 13 a shugabancinsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da ake zargin yan awaren kasar Kamaru ne sun kai harin kwantan bauna da yayi sanadin halaka jami'an tsaro da wata yar jarida. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wani rahoton hukumar yaki da cin hanci ta kasar ya bayyana gano wasu waɗanda suka aikata abubuwa da ke da nasaba da cin hanci a yayin zaben ranar 27 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Sannan kuma za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun yaɗa rigakafin da za a yi wa shugaba Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatinsa kai tsaye ta gidan talabijin. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibin su ba su saka takunkumin rufe hanci ba kuma babu tazara tsakaninsu da juna. A yayin da suka ratsa ta zaurukan majalisa suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar. Anne Remoyne, wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a Jami'ar California a Los Angeles, ta gayawa da New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa, suna rera waƙoƙi, suna cuɗanya da juna. Dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya, cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe akalla mutane 4,085 a Amurka jiya Alhamis. A jiya Alhamis, manyan 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da a cire shugaba Donald Trump nan take daga makaminsa yayin da ya rage saura kwanaki 13 a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin fusatattun magoya bayansa da su yi maci zuwa ginin majalisar dokoki inda suka mamaye ginin. Abin da ya faru a majalisar dokokin Amurka a jiya ta waye ne ga Amurka, inji Senator Chuck Schumer na New York. Bai kamata wannan shugaban ƙasa ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba. Schumer, wanda ba da daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, ya ce hanya mafi sauri da inganci ta cire Trump daga fadar White House shine mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin Trump su yi amfani da garin bowl na 25 na tsarin mulkin Amurka don ayyana cewa ba shi da wasu 'yan majalisar ciki har da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi. Su ma sun yi kira da a cire Trump ta hanyar amfani da tanadin kundin tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu, duk da cewa zababben shugaban kasar Joe Biden na shirin karɓar mulki a ranar 20 ga watan Janairu.
An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da har yanzu a jihohin 'yan awaren Kamaru tsuguna ba ta ƙare ba, duk da shugaban ƙasar Paul Biya yi wa al'ummar ƙasar bayani kan irin ayyukan da gwamnatinsa za ta yi a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021. Ana zargin 'yan awaren da kai wani harin kwantan ɓauna da ya hallaka jami'an tsaro 4 da wata 'yar jarida yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wani ƙauye a arewacin ƙasar domin rantsar da wani mataimakin gwamna. Ga rahoton da wakilin Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
a jihohin yan awalin kasar jamhuriyar Kamaru har yanzu dai sabon bata kare ba da cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Diya yayin jawabi a ɗan kwanakin nan yayin shiga sabon shekarar 2021 nan anda yace yana buƙatar sasa rikicin da yake faruwa wanda aka kwashe shekaru hudu ana dauki ba dadi yanzu dai jami'an kasar jamhuriyar Kamaru ne suka kwance dama guda hudu da kuma waje jarida guda daya a yayin da waɗansu yan awaren wanda suke cikin dazuzzuka suka yi musu kwantar baula a kan hanyar mu zuwa birnin Baminda a yayin da suke rakiyar waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati Alhaji Mutari Baminda ya nuna ƙarin haske kan al'amuran da suka faru da yake shi ga launi ba jiyau ba.
Lallai ne ɗan aware sun kai wa motar soja da waɗansu ƴan farin hula suke ciki hari a Momo Division wato a wani ƙauye a nan gaba da Baminda kaɗan a loka yanayin da suka tafi raɗa sabon jiyo wanda aka saka shi a kan ragaman lura da wannan ƙaramar hukumar in a makon baya. To da suka je wajen inda SGO da prefect wajen gabaki ɗaya suna dawowa to a hanyar dawowa ne ƴan aware suka kai musu kwantum bauna suka sassaka abin nan kayan bomba a cikin ƙasa da kuma suna nan a saman tudu da bindigogi suna jiran su har dai lokacin ya kawo motan soja kuma ba da sinan su ba su suka auka cikin wannan tarko da suka dana musu motan sojan ya shimfure cikin rami motoci biyu ne ma suka fada to a cikin mota daya an samu akwai delegate wato ita babban wanda ke lura da abubuwan da ya kamace labaru na wannan wajen na Momo Division na wato divisional delegate kenan sunanta Jene Beki to Allah ya tana na ciki Allah ya mata rasuwa shi kuma sojoji guda hudu
Alhaji Ahmadu Jibo shi kuma mai bada shawara ta bangaren tsaron kasar jamhuriyar Kamaru ga abinda ya labarta mini
to a sanin kowa ne ɗan aware sun kai hari yayin da aka je za a nada wani shugaban wato wani kauye a can wani su prefect mataimakin gwamna kenan to yanzu an aware sun zo sun kai hari har an samu rawukan da suka mutane suka rasa rawukansu musamman ma da wata yar jarida a ciki to a tattaunawa da shugaban kasa yake yi kowane shekara ga mutanen al'umman kasar shi shugaba Paul Biya ya fito yayin magana karara yace shekaran nan
to madalla sai ku kasance da mu a cikin shirin mu na dare domin jin cikakken rahoton yanzu kuma ga Hadiza Chari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya gabatar da Merrick Garland wani alkalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar Republican suka hana bashi kujerar kotun koli a shekarar 2016 a matsayin babban lawyer da zai jagoranci ma'aikatar shari'ar ƙasar a sabon gwamnatinsa. Garland mai shekara 68 ya yi shekaru 23 a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara a Washington amma ya soma aikin gwamnatin tarayya lokacin da tsohon shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Barack Obama ya gabatar da shi zuwa babban kotun kasar a shekarar karshe ta shugabancinsa. Yin aiki a matsayin babban lawyer kasa a wannan mawuyacin lokaci kira ne da aka girmama ni kuma na amsa a cewar Garland jim kadan bayan da Biden ya gabatar da shi a hukumance. Ko da yake gabatar da Garland a kotun koli da Obama ya yi ya zo ne watanni gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2016 sanatocin jam'iyyar Republican sun ji amincewa da shi suna masu cewa ya kamata ta jira har an rantsar da sabon shugaban kasa a shekarar 2017 don al'ummar Amurka su sami damar fadin albarkacin bakin su. Jami'an tsaro da ke kula da majalisar dokokin Amurka sun yi ta kin karban tayin karin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar Laraba da ta juye zuwa tarzoma na barin da ya tilasta wa 'yan majalisar ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban kasar. Zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana daya bayan da dimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka ture shingaye da ma ƴan sanda na Capitol suka kutsa cikin ginin. Mataimakin sakataren tsaro Ken Rapono ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa mai ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasa da ƴan sanda na Capitol a makonnin da suka gabaci tarzomar. Mun tambaya fiye da sau ɗaya, in ji shi. Martanin ƙarshe da muka samu a ranar Lahadi a watan Janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro. Hotunan bidiyo da aka yada a kafofin sada zumunta da kafofin yada labarai a ranar Laraba sun nuna ɗaruruwan masu tsaron ra'ayin goyon bayan Trump da suka fi ƙarfin shingaye da ƴan sanda yayin da suke kutsawa zuwa cikin ginin na Capitol. Wasu kuma sun mamaye ƴan sanda suna haurawa a bango da fasa tagogi don shiga ciki.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar. Wani rahoton hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ya bayyana gano wasu waɗanda suka aikata abubuwa da ke da nasaba da cin hanci a yayin zaɓen ranar 27 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Hukumar ta ce tuni ta gabatar da wasu waɗanda ake zargi na wannan aika-aika a gaban kotu domin su fuskanci hukunci. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Mumuna Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Tun a jajibirin zaben da ya gabata ne, hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta bayyana shirin aika jami'an sa ido a runhunan zaɓe da nufin tantance gaskiyar lamari a game da zargin da wasu 'yan siyasa ke yi akan cewar wasu takwarorinsu na sayan ƙuri'u ko katocin zaɓe a hannun talakawa. Kwanaki sama da goma bayan gudanar da zaben na ranar 27 ga watan Disamba, rahoton hukumar ta halsiya ya banka wasu abubuwan da suka faru a wannan rana. In ji daraktan watsa labaranta Atamu Tari.
Wani wuri zakatar da kamar ana neman a cika akwatin zabe da takardu na zabe wa'annan. Wani wuri zakatar da kamar wasu 'yan siyasa sun zo cikin hili tare da wasu mutane suna ba su kamar cewa su musu kaza su musu zabe. Wani wuri zakatar da an haɗi sakamako ba tare da wakilan wasu jam'o'i ba. Wani wuri zakatar da an yi zabe ba tare da an ba da takardar da cewa procuration ta ba da izinin a yi zaben ba. Kuma an samu kamar neman a sayi mutane su yi zabe.
Tuni kotuna suka fara sauraron mutanen da suka fada komar hukumar ta halsiya a ranar zabe.
Zancen ne ke muka a shekarun jama'a birnin Kwanni, amma wasu shari'a da suka aka dauke su hannu dumu-dumu cikin wuraren aiki na banza a garin Malbaza. Don ka a Kwanni an musu shari'a an ba su kasanta lala na shekara guda da tara ta jika 50. Kuma duka wani wanda muka kama wanda muka sa hannun shari'a tana can tana aikinta. Insha Allahu da za a samu sakamako.
Amfani da kudade ko bin hanyoyin da suka saba wa doka da zummar samun galaba a zabe wani abu ne da wasu 'yan siyasa suka mai da shi sana'a a nan Nijar, musamman a yankunan karkara. Dan takarar zaben shugaban kasa a karkashin jam'iyyar Akal Kasa Alasan Intinikar na cewa shi ganau ne.
Wani tsari na sata shugaban akwatin zabe da magata karben shi in suka kawo akwatin zabe ba a barin su shi shiga can wajen inda adda kai wakilan party su gabatar da wannan sakamako. Tunda can bakin koha aka sa soja da kazo sai a amshe ma akwati a ce shiga harkokin gaban ka.
Domin kaucewa sake afkuwar haramtattun abubuwan da suka faru a zaben na watan Disamba da ya gabata, hukumar halsiya ta zo da wasu shawarorin da ta bayyana a rahoton da ta fitar.
Kamar hukumar zabe mun kwatanta mata wa'annan mutane da ake turawa don su kula da zabe ya kamata a ba su horo mai kyau. Tunda mun gani da idanunmu cewa wasu ba su lakanta ba. Kuma kamar 'yan siyasa abin zama ce su waye ma mutanensu Kano bisa kamar amfanin zabe. Kuma wakilan da suke tura da ake cewa delege yara ne yawancin su, amma mun ga inda ne wanda ke da shekara 15. Mun ga da yawa ba su iya cika tagarru ba, wasu ba su ma san wani party ya turo su ba.
Wannan shine karan farko da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ke aikin sa ido a zaben kasar ta Nijar. Kuma alamu na nunin wannan mataki yayi tasiri wajen takaita sayan ƙuri'u ko katocin zabe a wasu wuraren, lamarin da ake ganin zai sa 'yan siyasa su shiga taitayen su a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya, yayin da ake shirin yi wa shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo da wasu sauran manyan jami'an gwamnati allurar rigakafin corona kai tsaye ta gidan talabijin. wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun yaɗa rigakafin, inda wasu ke cewa ba za su yadda da kome gwamnati za ta faɗa kan rigakafin ba. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Abubakar Muhammad Saraki ya bayyana cewa akwai yiwuwar zuma za a daga a bakin shugaban kasa a ce maganin rigakafin cutar korona ne saboda rashin kwatanta gaskiya a bangaren gwamnati.
Batun sha'an Najeriya su warke akan abubuwa da yawa na gwamnatin nan masu ikirarin gaskiya ba yau aka fara ba, don haka ba wani wayo da za a yi matsan Najeriya ya yadda da wannan gwamnatin. Matsalar ba wai ta a yi ma shugaban kasa ne, tambayar farko tambaya ta biyu, shin ɗan Najeriya ya ma yadda da korona? Ila hukumomi daban-daban da aka yi su domin wayar ma al'ummomi kai da sauran abubuwa irin waɗannan, ko duriyarsu ba kya ji matsalar da ke cin rayukan 'yan Najeriya a kullum? Matsalar rashin tsaro ne wanda kuma gwamnatin 'yan canji da alama ba ruwanta da wannan, tana yin abin da ta so ne a karan kanta, ba wai tana yin abin da ya dace ne ba ko abin da 'yan Najeriya ke so. Ko an ma shugaban kasa an ɗauko yayin shugaban kasa, al'umma za ma su ƙara fito da alamomin tambayoyi ne. Misali, shin rigakafin ne aka ɗiga ma shugaban kasa in a baki aka ɗiga, koko zuma ne aka ɗiga ma 'yan Najeriya? Zai wahala su yarda da wannan abu? Ba matsalar 'yan Najeriya ba kenan.
Babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi bayani daki-daki akan shigowa da rigakafin cutar coronavirus 100,000.
Na farko ba shakka na gwamnatin Najeriya ta yi yunkuri ta kuma samu allocation na ainihin wannan alluran nan na rigakafin coronavirus doses 100,000, watan a takaice mutum 100,000 kenan sai samu wannan rigakafi kai tsaye. Eh, wasu asu tunanin akan cewa ana da mutum miliyan 200 ta za samu 100,000 guda kawai. To amma gara a fara daga wani gurin tukuna, da suwa za a fara? Ma'aikatan lafiya su ya kamata a fara kula da a tabbata akan cewa an ba su wannan rigakafin. Duk wani cece kucece da ake akan batun rigakafi, abin da ke faruwa yanzu shine babu wani kimiyya da ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba daidai bane. Duk duniya gabaki daya abin da ake fuskanta yanzu ita ce rigakafi. Saboda haka dole ne mu ma ba za mu fita da kanmu daga cikin jama'a a duniya gabaki daya, wato mu Najeriya kenan. Saboda haka dole ne mu shiga cikin jama'a, mu shiga cikin duniya gabaki daya, musamman babban mukami da muke da shi, wato kujera da muke da shi a kungiyar kiwon lafiya ta duniya gabaki daya. Saboda dole ne mu ma a Najeriya da kuma Afrika mu nuna akan cewa eh, lalle muna tare da duniya. Kuma bayan haka idan wayannan rigakafin suka iso Najeriya gabaki daya daga baya, idan wani ya ce shi baya sanin rigakafi, a gaskiya fi sabilillahi ba za ka ga laifin shi ba. Saboda wasu suna tunanin ya aka yi cikin dan karamin lokaci har kimiyya ta fito da wannan rigakafi ta coronavirus. Eh, a yadda muka sani wannan corona ta fi ainihin kama ainihin turawa, shi yasa suka yi hanzari suka fito da wannan rigakafin. Amma wannan rigakafin da za a yi mana iri A ne da wanda su ma za a musu. Kaga mutum ba zai so cutar da kanshi ba. America ba so ta cutar da mutananta ba. Mutanen Ingila da Turawa gabaki daya su ba za su so su cutar da kansu su wa kansu ainihin rigakafin da zai kawo illa ga al'ummarsu ba. Saboda haka mu ma mutanen mu muna kira ga al'umma kowa ya hakuri a kwantar da hankali. Problemin rigakafi dama dole ne abu da ya fito sabo, dole ne a yi ta cece-kuce. Amma kada mutane su damu. Mu a Najeriya ma fitar kyau lafiya, aikin mu kenan mu tabbata akan cewa kowa ya samu rigakafi mai kyau.
Babban daraktar ma'aikatar lafiya na matakin farko Sha'ibu Faisal ne da ya bayyana cewa shugaba Buhari, mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo da sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha da wasu jigajigai a kasar za su kasance a rukunin farko na karɓar rigakafin cutar coronavirus ne idan suka iso. Ana dai samun karuwa a adadin masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya, wanda a cikin kwanaki biyu da suka gabata kullum adadin mutane da suka kamu da cutar sun zarta 1,500. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton, kada manta wannan shirin da zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afrika akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19, kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo.
Kowa yakan ce, wai me yasa mutum ba zai hakura da zaman aure ba? Wannan wata dabi'a ce da ke yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji, idan ban bar auren ba, zan mutu cikin shekara guda. Saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka.
Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalacin zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da ƴan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsu a gida ya zama abu mai matukar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin Yahudawa masu yaƙi da matsalacin zarafi, ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype.
We see more
muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19, suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai kaga suna hana mutum fita daga gida, idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana dauke da COVID-19, ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki daya.
Thomas Mannion, director a cibiyar kula da iyali a karamar hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje.
What we've noticed is
abinda muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri daya, amma lamarin na da matukar muni da hadari. Batutuwa da suka shafi makure mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai, mun ga karuwar iri-irin waɗannan korafe-korafe.
Akalla birane 14 a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban, a cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a Jami'ar Brigham Young, kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna.
Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020, muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban, haka zalika a tsakanin masu karfi da marasa karfi ma. Sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata.
To abin da ya fi damun masu shigar da kara shine mutanen da abin ya shafa, musamman yara, ba sa iya neman a kai musu dauki. David Feinstein, jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramar hukumar ta Montgomery.
Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu, suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu.
To amma duk da haka akwai damar samun taimako, saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki, za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su DoorWatch da ake samu a yanar gizo. Natalie jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira DoorWatch, ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype.
Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, ficewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai.
To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi, amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi, wacce ta kuma nemi a sake sunanta, cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu.
Wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka. Abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali, kada ka yi tunanin akwai matsala ta tare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni 3, ka ga baka jin daɗi. Har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne.
Masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako. sai kuma wani karin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Veronica Baldras Iglesias, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Labi nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da ku aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta da ke hakika hanyar ta matar zuwa Maiduguri. Ko hanyar Kaduna zuwa Abuja su ne hanyoyi mafiya muni da kazanta a duniya. Waɗannan hanyoyi sun zama tamkar kabari salamu alaikum ko kuma tarkon mutuwa. Da ake kisa da ma sace mutane kamar dabbobi. Sai Allah ka kubutar da bayinka da ke hannun waɗannan 'yan ta'adda cikin ƙoshin lafiya. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u Dakon Tunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Kace assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na fara karɓar rance daga asusun mutane na banki, akwai buƙatar gwamnati ta fara neman izini a gurin masu dukiyar kafin ta fara, domin wannan yunkuri na iya sa al'umma su daina mu'amala da banki, wanda hakan zai iya kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasarmu. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngwakaru kuma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa. Ga matakin kare kai da jama'a jihar Borno suka dauka don kare kansu daga har-haren ta'addancin 'yan ta'adda ya yi daidai. Sai ƙarshe nake roƙon mai kowa mai komai ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sako daga Habibu Abubakar birnin Bayero ya ce salam biyoyi Hausa. Na so ku bani dama ne lokaci don gane da abin da ya faru a siyasar Amurka. A gaskiya ba mu ji daɗi ba akan abin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka aikata, wato mamayar da suka yi wa majalisar dokokin ƙasar kan abin da suka kira na rashin amincewa da shan kayan da shugaba Trump ya yi a zaben da ya gudana. Dokokin ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ci rututa wajen bin tsarin demokuraɗiyya 100%. Amma a gaskiya yanzu alamun sun nuna da cewa tsarin demokuraɗiyya a Amurka sun kama hanyar rushewa. Don haka ya kamata shugaba mai jiran gado Joe Biden ya yi ƙoƙarin maido da martabar ƙasar Amurka a idon duniya. Sai sakon Shehu Adamu Rijau ya ce kalaman da gwamnanmu Abubakar Sani Bello na jihar Mutaneje ya yi cewa ba zai yi sulhu da 'yan bindigar da suka addabi jihar tamu ba, hakan yana da kyau. Sai dai kuma abin tambayar shi ne in me yake yi domin taka musu barki ganin yadda suka sako jihar ta Mutaneje gaba. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email, wato hausa.service@voanews.com. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a Majalisar Dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata ƙafar yaɗa cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin, galibinsu ba su saka takunkumin rufe hanci ba, kuma babu tazara tsakaninsu da juna. A yayin da suka rufe ta zaurukan majalisa, suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar. Anne Remoyne, wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a Jami'ar California a Los Angeles, ta gaya wa The New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa, suna rera waƙoƙi, suna cuɗanya da juna. Dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaɗuwa. A yammacin jiya, cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe aƙalla mutane 4,085 a Amurka jiya Alhamis.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Ba mu sake dawowa da wani sabon shirin gidan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyari wadda ta kai ni gabatarwa, sai kuma Julia Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. Thank you.